This short story is titled The Dark Blue Suit. It was written by Cliff E. Landers in English and published at olongoafrica.com. It is translated here into Hausa language by Saada Malumfashi and Habiba Malumfashi. It has been read in Hausa language by Habiba Malumfashi. This recording is part of the 2023 Multilingual Fiction Anthology by olongoafrica.com, published on February 21st, 2023. It is supported by individual donors like Sarah Ladipo Manyika and Ionolua Aboyeji and powered by Sterling Bank. Feel free to share and distribute to anyone interested in reading African literature in an African language. Find more stories like this at olongoafrica.com. Sunan wannan gajeren labarin Kwat Mai Duhun Shudi, wanda Cliff E. Landers ya rubuta da harshen Turanci. Aka buga shi a shafin yanar gizo ta olongoafrica.com. Habiba Malumfashi da Saada Malumfashi suka fassara shi zuwa harshen Hausa. Ana karanto muku shi a harshen Hausa daga bakin Habiba Malumfashi. Wannan rikodi yana daga cikin kundin labarun almara na harsuna daban-daban wanda shafin Olongo Africa suka buga 21 ga watan Fabrairu shekara ta 2023. An buga shi da sa hannun Sarah Ladipo Manyika da Ionolua Aboyeji tare da daukar nauyin Sterling Bank. Kowane mai saurare yana da izinin watsa wannan rikodi ta kowace kafar sadarwa zuwa ga marubuta, manazarta da ma'abota karatu masu son karanta labaran kasashen Afrika a harsunan Afrika na asali. Za ku iya samun labarai irin waɗannan a cikin kafofinmu na sadarwa na olongoafrica.com. Kwat Mai Duhun Shudi. Haba, kwat ɗina mana mai duhun shudi, wanda na sayo a ƙasar Indonesia kwanan nan? Amsar da Andrew ya bata kenan da ta tambaye shi, hal a wani kaya za ka saka zuwa wurin bikin ne? Belita ba ma'abociyar yawar magana ba ce, kusan lokacinta gaba ɗaya tana ƙarar da shi ne a kan teburin guga. Idanuwanta masu ban sha'awa a kafa suke, suna hangen ko'ina. Ba sa buƙatar duba abin da take yi saboda sabo. Hannayenta masu kaushi ba alamar danshin jin daɗi a jikinsu. Hannaye ne masu ƙwazo, in ji mijinta. Bayan ya gama bajewa ya bar ta tana shan aiki tuƙuru. Saboda sabo, hannayenta na motsawa ne ma ba tare da an musu jagora ba. Sun san abin da ya kamace su. Wannan kwat gaskiya tana da kyau. Andre ya iya sayayya, ya iya zaɓen kala mai kyau. Belita ta ce cikin ranta, tana tuna irin kyawawan galuluwan da yake saya mata in yi tafiye-tafiyensa. Amma na ga kwanakin nan ba abin da yake sayo min sai tarkacen banza, ta faɗa a ranta. Andre darakta ne a wata ma'aikatar gwamnati, don haka yana yawan tafiye-tafiye. Yanzu a wannan rayuwar, aiki mai kyau shi ne inda za ka samu na cin abinci kuma a biya maka kuɗin yawon buɗe ido. A bar zuwa ƙasashe uku a shekara. Ka fita ka warware jini yakan ce ko da yaushe cikin nishaɗi. Andre yana yin sa'ar samun aiki irin wanda yake so a lokuta da dama. Aikin gwamnati ya fi yi ma wasu turawan banza aiki, yakan ce wa kansa. Su ma turawan za su baka abincin rana ka ci, amma sai sun fidda kuɗinsu a jikinka. Kuma 'yan tafiye-tafiyensu ma su kaɗai suke yi don mugunta. Duk zamansu magana akan aikin sa bata taɓa faɗuwa tsakaninsa da Belita ba. Kwanaki yana wasan karta da abokansa, ta ji shi yana ƙyalƙyatar dariya kamar an turke akuya. Ni kun gani nan, babu mai damuna a rayuwar nan. Ma'aikatata ba wani aikin da ake yi, shi kanshi minista baya son damuwa. Lokaci-lokaci in na bushi iska, sai in bar ƙasa in zagaye duniya. Ban wuce in je wani ɗin taro ba shikenan. Ai, mu muke jin daɗin juyin mulkin nan wallahi. Ba ta tanka su ba, amma dariyarsa ta ci mata rai kamar ta buge shi. Hana ƙarya, aikin Andre ya buɗe masa ƙofofin alfarma a wurare daban-daban. A ofishinsa kullum ba a rasa wata kwalbar giya da wani babba ya aiko masa ta godiyar wani abu can da ya yi masa. Ambasadan ƙasar Koriya ya taɓa turo masa wata kwalbar giya koriya shar. Ita kaɗai ce Belita ba ta taɓa ganin ya sha ba. Cewa yayi da ƙadangare aka yi ta. Gara mutum ya kula, domin kuwa Asiyawa ba hankali ne da su ba. Mutane masu cin kare da kyankyasai, menene kuma ba za su ci ba? wanda kyaututtuka ana yawan gayyatar Andre zuwa bukukuwa da walima kala-kala. Waɗannan kan bai taɓa cewa ba za shi ba. A rayuwar ƙarancin abincin nan, dole mutum ya buɗe ido ya nemi wata hanyar ci da kanshi, ya kanci a cikin raha. Balita ta riga ta saba da fitar dare da yake yi, duk da bai taɓa gayyatar ta ba. Sau ɗaya ta taɓa tambayar sa me yasa ba zai je da ita ba, sai ya ce wai ai katin gayyatar na mutum ɗaya ne kacal. Tun lokacin kan ita kuma ta yi ta fushi, ta daina zaman jiran dawowar sa a falo, sai ta yi barcin ta ita ma. Shi kam ko a jikinsa bai ma san tana yi ba. Shekarar suke uku kenan suna zaman daduro tare. A cikin wannan zaman sun haifi ‘ya’ya biyu. Idan Balita ta kalle su ta kance a ranta, gaba ɗayansu ma ba mai kama da ita. Shi ya taɓa aure, ya rabu da matarsa ta fari, ita kuma bata taɓa aure ba. Wanda za ta aura ya mutu cikin tarzomar yaƙin neman ‘yanci. Lokacin da aka jefa bom a kan motarsa ana gobe za a samu ‘yancin kai. Ta sha tambayarsa cikin shekarun da suke tare, me zai hana su yin aure? Yakan ce, muna jin daɗin soyayyarmu, shin aure ya zama dole ne? Tabbas kam, aure ba dole ba ne, ta saƙa a zuciyarta cikin rashin fahimta. Ta ɗago kai suka haɗa ido da shi yana tsaye a bakin ƙofar ɗakin da take guga. Ba komai a jikinsa sai ɗan guntun wando. Kafin ya yi magana, Balita ta yi maza ta ce, ka yi haƙuri saura kaɗan. Maganar kirki da wuya ta haɗa Balita da Andre. Za a iya cewa yana yin duk abin da zai yi don ya guje wa yi mata magana. Lokacin da suke gida tare, wanda awoyi kaɗan ne a rana, yana can da aikace-aikacensa. Yakan ce, ai dai ban taɓa kwana a waje ba, sai gida. Ran da suka yi maganar da ta wuce ta mintuna, ƙila ranar za ta zuba ruwa a ƙasa ta sha. Akwai ranar da Balita ta tashi barci cikin ɓacin rai, kamar yadda kakarta kan ce, yau ta hau baƙar jaka. Dala da langulugulin idanuwansa kamar wanda bai ganin ta suka ƙara tunzurata, ta fara faɗa. Na gaji, kana ji na gaji da wannan halin, wallahi na gaji. A ce mutum ba zai ce komai ba in kai masa magana, ka buɗe bakinka in ka isa, ka ce wani abu, ta faɗa cikin ihu kamar ba gobe amma sam, shi ko ya zo. Andre kan rantse cewa wai shi fa yana son ta sosai, amma dukkansu sun san cewa babu wata shakuwa a tsakaninsu. Musamman da yake Balita ba ta da sha’awar siyasa kamar shi, balle su tattauna. Haka kuma a kodayaushe tana can tana ɓata lokacinta tana waya da ƙawayenta a kullum, sa’annan kuma gashi ba ta iya buga karta ba. Za a iya cewa babu wani abu da ke shiga tsakaninsu na nishaɗi. Tuya ɗan Adam zai yi in aljanna ta yi masa nisa, in ji wani littafi da Andre ke karantawa a lokacin. Saduwa ta masoya kuma sau biyu ko uku suke tarawa a mako. Shi ma dai sai kawai ya hau gado, ya ɗan sumbace ta kamar wanda aka sa dole, kafin ya ɗaga cinyoyinta ya dulmiya kayansa cikinta. Bai ko tsayawa ya lura ko ta shirya, ko akwai wani ɗan danshin tattare da ita. Bayan ‘yan mintuna sai ya kai ƙarshen buƙatarsa, yana wata shisheƙar numfashi mara daɗin ji a kunne, ya bar ta da tsamin jiki. Yana gamawa sai ya sa zanin gadonta ya goge jikinsa, ya juya ya fara munshari kamar wani ƙaton alade. Ita kanta wannan Saduru a cikin ‘yan watannin nan ta zama tamkar ganin Lailatul Qadri, sai dai kawai in ta samu. Balita ta lura ‘yan kwanakin nan kwata-kwata Andre ya daina nemanta, in ya fita aiki kuma sai lokacin da Allah ya sa ta gan shi. Shin waye fatin da suke zuwa ɗin, su duk tsawon dare ne ake yinsa? Balita ta yanke shawarar zaunar da Andre su yi magana. Dole ta samu lokaci ta zauna su yi maganar fahimta tsakaninsu. Andre, ga kayan nan, ta ce bayan ta gama goge kwat ɗin. Suka yi sallama a ƙofa, Balita tana ce masa gaskiya ‘yan Indonesia sun san yadda ake zaɓar kaya masu kyau. Gashi ba tsada. A idanunsa ta ga wani farin ciki wanda bata taɓa ganin irin shi ba. Kamar ba walima zai je ba, sai ka ce za a yi masa naɗin sarauta, ko wanda ya ga aljanna a fili. Ta yi murmushi tana tunanin Andre da naɗin sarauta ko wani muƙami. Cikin minti 30, rayuwar Balita ta dugunzuma ga waya a hannunta, tana faman ta fahimci abin da ake gaya mata. Kin ko ji mijinki ya yi aure? Yanzu aka ɗaura auren shi a cikin coci. Bata san lokacin da duniya ta ɗauke mata ba, sai ganin kanta a ƙasa ta yi warwas kamar a mafarki. Tana jin muryar wata a waya. Gashi ya ci kwalliya da wata shuɗiyar kwat mai masifan kyau wallahi.